الرحمن الرحيم. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في أرجوزته في علم الحديث: الموضوع، الخبر الموضوع شر الخبر، وذكره لعالم بيحضر في أي معنى كان إلا واصفا لوضعه، والوضع فيه عرفا إما بالإقرار وما يحكيه وركة وبدليل فيه، وأن يناوي قاطعا وما قبل تأويله، وأن يكون ما نقل حيث الدواء بنقله، وحيث لا يوجد عند أهله، وما به وعد عظيم أو وعيد على حقير وصغيرة شديد. وقال بعض العلماء الكمل: احكم بوضع خبر إن ينجلي قد باين المعقول أو منقولا، خالفه أو ناقض الأصول، وفسروا الأخير حيث يفقد جوامع مشهورة ومسند.
مشهورة ومسند.
جوامع مشهورة ومسند.
كذا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيوة الله سبحانه وتعالى قوديا ديساكي هدامو كرو نأكو أولا نقولي من البركة شكوانا الدورة wacce muke yi da ta kunshi karantar da wasu abu wasu kaidoji na ilimin hadisi daga alfiyar al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Kamar yadda aka sani a baya, mun yi irin wannan daurori wanda mun yi darussa 18, wannan da zamu fara yau shine na 19. Yau kuma muna asabar ne 18 ga watan Zulhijja, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1438, wanda kuma yake daidai da 9 ga watan 9, wato Satumba miladiya ta 2017. Kuma darasin mu zai fara daga inda muka tsaya a wancan darussan, waɗancan darussan za mu fara da al-mawdu. Al-mawdu wannan shine nau'i na 36 daga cikin anwa'u ulumul hadith, kamar yadda yake cikin muqaddima ta Ibn Salah. Al-hadith al-mawdu shine hadisin da yake kirkirarre. Al-mawdu ana nufin al-mukhtalaq, al-makdhub, al-masnu'. Hadisin da yake kirkirarre ne, na ƙarya ne, wanda ba shi da asali, wani ne ya faɗe shi, ya jingina shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama da gangan ko bisa kuskure. Alal haƙiƙa hadisi mawdu'i ba hadisi bane, ba hadisin Annabi bane. An kirawo shi hadisi imma ko dan kasancewar dukkan wata magana a harshen Larabci ana kiranta hadisi, kamar da Allah ya ce: fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minu. Duk wata magana ma sunanta hadith, ko kuma saboda shi wanda ya kirkira hadisin yana riya cewa hadisin annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai aka kirawo shi hadisi bisa riyawar wanda ya kirkire shi kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man haddatha anni hadithan yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo hadisin da ya tabbata ƙarya ne ya kira shi da hadisi man haddatha anni hadithan yura annahu kadhibun wanda duk ya faɗi wasu hadisi wani hadisi ya jingina mun wanda aka tabbatar da ƙarya ne fa huwa ahadul kadhibin shi ma yana ɗaya ne daga cikin makaryatan kaga anan hadisi annabi ya kirawo hadisin ƙarya da wannan suna hadisi to bisa ga wannan la'akari yasa aka kirawo shi hadisi saboda kalmar hadith anan ba wai tana nufin maganar annabi sallallahu alaihi wasallama tana nufin maganar da wani ya kirkiro ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan suna shine sunan da malamai suka bashi al-mawdu kalmar al-mawdu amma akan ce al-batil akan ce al-kadhib wani lokaci a ce hadha kadhibun hadha batilun duk wannan yana nufin dai hadisin ƙarya amma dai a littafin musalla sukan bashi wannan suna al-hadithul mawdu idan suka yi yawa a ce al-mawdu'at wato kirkirarrun hadisai امام السيوطي عليه رحمه الله يفعل دچوا الخبر الموضوع شر الخبر وذكره لعالم بحثري چه الخبر الموضوع حديث اللي يكي موضوعي واتو نقريا شر الخبر شيني مفي شر حديثي وذكره لعالم بحثري سنن ان هنا مالمي وند يسان چوا حديثن قريا ني an hana shi ya faɗe shi ya kawo shi ba tare da yayi bayani ba wato ya rika kawo shi ya san kuma hadisin ƙarya ne fi ayyi ma'anan kana a cikin kowace ma'ana ne to cikin kowane babi ne yazo haramun ne mutun ya kawo shi a matsayin ya kawo hadisi illa wasifan li wad'ihi sai dai idan zai yi bayanin cewa hadisi ne na ƙarya anan سيوطي عليه رحمة الله هنا جاي منا مثلاً شيء الحديث الموضوع الحديث الموضوع شين الشر الأحاديث شين ما في شر كسن شيء ورسا يا تبت شيء وقليا أكوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدع بند إذا ما قليا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما شر نجا الأمة saboda duk wanda zai kirkiro wani abu ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to a cikin wani akwai batar da al'ummar da ba a san iya adadin ta ba saboda duk wanda ya karanta yaga an ce manzon Allah ya ce kaza ko yayi kaza ko yayi umarni da kaza to zai karba abin nan hannu biyu idan ibada ce zai je ta yin ta idan akida ce zai kudurce ta idan umarni ne shi ma zai bayar da umarni akan wannan in hali ne zai ta hana mutane akan wannan alhalin kuma duk abin ƙarya ne kaga anan yayi sanadiyar bautar da mutane da abin da yake ƙarya wanda kuma ba a san iyasar inda zai tsaya ba saboda ka ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam bata zama daidai da ƙarya ga wani ba kamar yanda النبي صلى الله عليه وسلم يتشي إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم يمن كريابا دي ديكي ديما ون كريابا إذن أن يمن كرياكو أن يمن ون كريا إلا ذات قيا إيا دائرة شباتي فائد يواما أما كوا النبي صلى الله عليه وسلم كرياتو دكا ونوان دي إيماني دمائكي صلى الله عليه وسلم زيد أو كوان نان أمتين الديني نجي تبو تر الله دشي baba maki ma ga ana ta husuma da fada da rigingimu akan wannan alhalin kuma ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace sharrul khabari shine mafi sharri bai kawo mana dalilan da suke sa wato abin nan kasakasansa min nahiyati ta'ammud wal qasd ko kuma wal khata akwai wanda zai akwai wanda ya kirkira hadisi na ƙarya da gangan akwai kuma wanda zai yi shi bisa kuskure hukuncin su ba zai zama ɗaya ba wanda zai yi da gangan tabbas wannan shi ya daukar wa kansa abin da ya daukar wa kansa na laifi man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar rabi yace duk wanda ya mun ƙarya muta'ammidan da gangan to ya tanadi masaukin sa a wuta wannan shine sakamakon wanda zai yi ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da gangan da yawa daga cikin hadisai waɗanda ake ambatan su a cikin hadisan ƙarya za mu samu da dama daga cikin su waɗanda suka kirkire su da gangan suka yi wanda zai zo ya gaya mana kashe-kashen waɗanda suke kirkirar hadisai ga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda a ciki zai faɗi waɗanda suke yi da ganganci akwai wanda zai bisa kuskure duk abin da aka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama alhalin ba shi ya faɗa ba ko ba shi ya aikata ba wannan sunan shi mawdu sunan shi kadhib sai dai me yin sa zai iya zama da gangan ko kuma zai iya zama bisa kuskure yayi kamar ya ji wata magana ta yi masa dadi ya zaci hadisin annabi ne sallallahu alaihi wasallam je yana faɗa cewa annabi ma ya ce shi a zatansa annabin ya faɗa alhalin bai faɗa ba to kaga wannan hadisi ne mawdu'i amma wanda ya kirkire shi ba da gangan yayi ba akan samu wannan cikin mutanen kirki da yawa waɗanda kamar yanda Imam Muslim ya rawaito a cikin littafin muqaddimarsa daga Abdurrahman ibn Mahdi yake cewa da yawa daga cikin mutanen kirki ƙarya takan gudana akan harshen su amma ba tare da sun sani ba كثير من الصالحين يجري الكذب على لسانهم وهم لا يتعمدون ما da gangan suke ƙaryar ba to amma sun zaci cewa abinda suka ji maganar annabi ce saboda ka sai su ta dorarwa su ta kwadaitarwa idan aikin alkhairi ne akan azo ayi a halin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba to kaga waɗannan hukuncin su ba zai zama hukuncin wanda yayi abin da gangan ba malan yace wa zikruhu lil alimin bi huzuri ce mutumin da ya san alimin bihi alimin bil hadith al mawdu alimin bi anna hadha hadith al mawdu ya san hadisi ne ya ƙarya sai kuma ya fade shi ya kawo shi kamar ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba tare da wani bayani ba to wannan haramun ne duk mutumin da ya san hadisi na ƙarya ne to haramun ne ya ambace shi a matsayin hadisi babu wani dalura babu wata hujja da zai iya fakewa da ita akan ya kawo wa mutane a matsayin ya kawo musu hadisi fi ayyi ma'nan kana cikin kowace ma'ana yana nufin fi ayyi babin min abwabi al-ilm sawa'un a cikin halal wal haram wat targhib wat tarhib wal fada'il kowace irin ma'ana bai halatta ya kawo shi ba zai ce ai ina son in kawo shi don in kwadaitar da mutane kan aikin alkhairi ba ina ga ba laifi in ambace shi haramun ne matukar dai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi maganar ba to haramun ne mutum ya kawo shi akan kawo maganar sabani wajen ambatan hadisi dha'ifi a cikin ayyukan da suke fada'il ne wanda ina mun yi wannan karatun a lokacin da muka yi magana akan dha'ifi to amma akan hadisi mawdu'i babu wani sabani tsakanin malamai cewa haramun ne mutumin da ya san hadisi mawdu'i ne ya ambace shi a littafin sa ko a hudubar sa ko a darasin sa ko a tattaunawar sa da mutane ya kawo shi jinginawa annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata hujja da zata bashi dama yayi wannan shi yasa ya ce fi ayyi ma'nan kana a kowace irin ma'ana yana nufi a kowane babi na ilimi illa wasifan li wad'ihi sai dai tare da bayanin cewa hadisin nan mawdu'i ne hadisin nan na ƙarya ne bayanin nan dole ya fito ya yi shi ƙarara domin akwai albayanus sarih akwai ghairus sarih albayanus sarih ya fito ƙarara ya ce wa mutane hadisin ƙarya ne wannan ko da ya ambace shi ce to wannan hadisin ƙarya ne in a littafi ya rubuta ya ce to wannan hadisin da na rubuta ƙarya ne in a hudubar sa ne ya kawo shi ya gaya wa mutane hadisin ƙarya ne idan a darasin sa ne ya ce musu hadisin ƙarya ne ya faɗi kalmar kazib ko ya faɗi kalmar batil idan da larabci yake magana ya faɗi kalmar ƙarya wato ya fito ƙarara suka ce kada ma ya taƙaita akan kalmar mawdu ya ce haza hadisin mawdu kamar da Hausa ya ce wannan hadisin mawdu'i ne wani bai san me mawdu'i ba dan haka kai bayanin amma bai gane ba sai ya dauka ma wani karfi ka karawa hadisin ce wannan hadisin mawdu'i ne wato hadisi ne mai zaman kansa ya kara kama abin sa ya jinjina As-Sakhawi al-Iraqi a cikin littafin sharhin sa at-tafsira sharhin da yawa alfiyar sa ya kawo maganar cewa akwai wani mutum da ya ji Iraqi ya ce hadisi kaza ƙarya ne sai mutumin ya ce ya za ka ce ƙarya ne ya ce ba hadisin manzo Allah bane sai ya ce hadisin manzo Allah ne zan kuma kawo maka shi a littafi ka gani ka tabbatar da cewa hadisin manzo Allah ne da ya je sai ya kawo masa littafin al-mawdu'at na Ibn al-Jawzi sai yake nuna wa Iraqi cewa ga hadisin a cikin al-mawdu'at saboda shi kalmar al-mawdu'at abinda ya fahimta jam'i ne kamar mu ce laccen nan mawdu'in ta ba muna faɗa ba mu ce laccen nan mawdu'in ta za a yi ta akan kaza da kaza da kaza saboda ka ya ɗauka cewa mawdu'at wato Ibn al-Jawzi yayi littafi ne akan mawdu'i daban-daban-daban-daban to suka ce kaga ashe kalmar mawdu'i kadai ba za ta gamsar da awamun nas ba za su fahimci kamar ma ka karawa abin ne kara tabbatar da shi ne saboda ka sai dai ka fito ka ce kazib batil ƙarya ne bai inganta ba annabi bai faɗa ba wannan shi ne albayanus sarih ƙarara kenan akwai ghairus sarih shi ne ka kawo isnadin hadisin duka wannan a zamanin da kenan lokacin da malamai suke da wato a kowane fanni sukan zama suna da ido akan mazajen hadisi yayin da za a ambaci hadisi a faɗi isnadin sa da sun karanta isnadin za su gano matsalar sa a cikin tsakiyar mazajen da ake ambata da sana fulan an fulan an fulan za su gane cewa fulan din nan ai makaryaci ne daga nan su iya gane cewa hukuncin hadisin ƙarya ne wannan a da kenan zama mu ga wasu daga cikin magabata a rubuce-rubucensu sun yi wannan bayanin amma ba bayani na kai tsaye ba ko ƙarara kamar irin su Abu Nu'aym irin su Ibn Manda irin su At-Tabari sun riga kawo hadisai waɗanda suke na ƙarya a cikin littafansu amma da isnadi a wajensu a lokacinsu suna ganin cewa tunda sun kawo isnadi man asnada faqad ahala wanda duk zai ka isnadi ya kawo maka bayanin yanda abin ya samo asali shine faqad ahalaka ya nuna maka inda abin ya samo asali kamar kana magana ne da wani yana baka wani labari kace wai kai gurin wa ka ji labarin nan sai ya faɗi sunan wani mutumin da ya shahara da ƙarya kai ka san shi jama'a sun san shi ce ai wani ne ya gaya mace aha to kaga gare da ka gaya mun haka baka ce da shi ƙarya bane amma fadar mutumin da ya gaya masa ya wadatar da shi saboda ya san halin mutumin to a wancan lokacin sukan wadatu da wannan bayanin amma fil a'saril mutaakhira daga baya ya zama wannan ba bayani bane ba za ta zama hujja ba ka ce ka kawo isnadin hadisin ka gama bayani dole ne ka fito ƙarara ka gaya wa mutane cewa hadisin ƙarya ne shine yace illa wasifan li wad'ihi sai kai bayanin cewa hadisin ƙarya ne to daga nan ne ka kubutar da kanka akwai malamai magabata sukan kawo a cikin littafansu da suke yi na tarajum wato littafan bayanin tarihin biographies na malamai kamar littafin al-kamil na ibnu adi littafin ad-du'afa na al-uqayli littafin al-majruhin na ibnu hibban sukan kawo tarjamar rawi wato sukan kawo dan bayani akan mai ruwaya su yi bayanin yanayinsa, su faɗi halinsa idan makaryaci ne, su faɗi cewa makaryaci ne ga maganganun da malamai suka yi a kansa. Daga ƙarshe kuma sai su kawo wata ruwaya daga cikin ruwayoyinsa. To ko ba a yi maka bayani ba a nan, inda suka kawo a cikin tarjamarsa cewa daga cikin wamin marawa suka kawo ruwayarsa, ko ba su yi bayani ba sun yi bayani, saboda mai saboda sun faɗi mutumin da suke magana a kansa kuma shi ya ruwaito wannan hadisin. To ko ba su ƙarshen hadisin ba su yi hadisin ƙarya ba ne, tunda dai sun yi bayanin cewa ga shi mutumin nan ga yadda yake. To wannan kamar hadisin da suka kawo a matsayin wata shaida ce, kamar wata shaida ce suka baka na irin hadisan da yake ambata waɗanda ba su inganta ba. Sai malam ya ce wal wad'u fihi urifa imma bil iqrari wa ma yahkihi wa rikkatin wa bidalilin fihi wa an yunawi qati'an wa ma qubil ta'wiluhu wa an yakuna ma nuqil haythu dawa'in talafat bi naqlihi wa haythu la yujadu 'inda ahlihi. Anan malam zai shiga maka bayanin alamomi ko hanyoyin da ake tabbatar da cewa hadisi na ƙarya ne. Alamomi, alamatul wada, ya ake gane hadisi cewa na ƙarya ne. Ya ce wal wada'u fihi urifa, wato ƙarya a cikin hadisi, ai al-kadhibu fil hadisi urifa, ana gane ƙarya a cikin hadisi imma bil iqrari, ko dai ta hanyar ikirari. Wancan urifa alif din wannan aliful itlaq ne, kamar da kusa ga muku galibi yakan zo a waka, kan zo karshen baiti ko ajizinsa ko abin nan ko sadrin baiti, akan kawo aliful itlaq yayin da kalma ta kare da ainihin haraka. Ce wal wad'u fihi urifa ba aliful tasniya bace aliful itlaq ce. Ana gane ƙarya a cikin hadisi fihi, wannan damiri yana koma zuwa ga al-khabar wanda shi ya fara faɗa a cikin baitin nasa, al-khabaru al-mawdu'u sharru al-khabari. Sai ce imma bil iqrari, ko dai ta hanyar iqrari. Al-hamzar al-iqrar hamzatul qat'i ce ba hamzatul wasli bace. Al-iqrar ake cewa ba al-iqrar ba, to amma saboda larurar waka a waƙe akan iya waslin maqtu ko abin nan qat'ul mawsul, saboda haka shine zaka karanta shi bil iqrari. Amma a larabci a yadda kalmar take al-iqrar ne, akwai hamza, hamzatul qat'i ce, saboda iqamatul wazn shi yasa yayi ya maida ita hamzatul wasli. Wannan hanya ta farko kenan, wacce ita ce kamar yadda ake cewa al-iqraru sayyidul adilla, mutum ya zo ya tabbatar da kansa cewa shi fa ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya, hadisan da ya kawo ko yake faɗa na ƙarya ne, shi da kansa ba wani takura masa aka yi ba, ba matsa masa aka yi ba, shi kawai ya yi sha'awar ya zo ya faɗa shi ƙarya ya yi. To kaga wannan iqrari ya yi. A cikin ilal na Imam Ahmad ya kawo ilal na Imam Ahmad riwayar Abdullah ya kawo cewa Abu Dawud at-Tayalisi yana cewa sun je wajen wani da ake kira Ziyad ibn Maimun, wanda da ya shahara shi ma da ƙarya, suna zuwa suka same shi yana cewa astaghfirullah astaghfirullah ta astaghfirullah, ce ana wada'tu hadhihi al-ahadith, ce ni ne na kirkiri waɗannan hadisan, ina neman gafarar Allah, ina neman gafarar Allah. Kaga anan shi da kansa ya fito ya yi ikirari, to wannan shi ne al-iqrar, mutum da kansa ya fito ya yi ikirari cewa shi ya yi. Kamar Maisara ibn Abdurrabbih ya yi ikirarin cewa hadisan fada'ilul Qur'an suratan sura da ya kawo cewa shi ya kawo, kamar Nuh ibn Abi Maryam Abu Isma wanda shi ma ya shahara da irin wannan, shi ma akwai hadisan da ya kawo na falalar Al-Qur'ani sura sura. kowace sura ya faɗi falalatta, kowace sura ya faɗi falalatta, shi ma da aka tsitse shi aka ce ina ya samu, yana jingirawa Ikrima an Ibn Abbas. Almajiran Ikrima ba su san hadisan nan ba, kai kadai ake jin kana kawo su. Ya kamata a ce yadda Ikrima yake da almajirai ba banda kai, ya kamata su ma a ji suna faɗar. Ya ce saboda ya ga mutane ne sun shagaltu da fiqh Abi Hanifa wa Maghazi Muhammad ibn Ishaq, suna ɓata lokacinsu akan karanta fiqhin Abu Hanifa da Maghazi, sira ta ibn Ishaq, sun bar Al-Qur'ani. Saboda haka ya ƙirƙiro hadisan falalar karatun Al-Qur'ani don ya dawo da su kan karatun Al-Qur'ani. To kaga anan shi ya yi ikirari cewa shi ya ƙirƙiro hadisan. To kaga wannan kai tsaye za a san cewa to hadisansa na ƙarya ne, tashi za a rubuta cikin hadisan ƙarya. Ibn Daqiq al-Ayt a cikin littafinsa Al-Iqtirah ya ce ikirari, aiki da ikirari ba zai zama dalili ƙati'i ba, sai dai a yi aiki da shi a matsayin dalili ne mai ƙarfi ghalabatu dhann, don akwai yiwuwar ayyai ƙarya a cikin ikirarin. Tana yi wa kansa ikirarin da ya yi na cewa ya ƙirƙira hadisan, shi ma ƙarya ya faɗa. Saboda haka in mun yarda da ikirarinsa kamar mun yarda da maganar maƙaryaci ne, ta yi wa anan ma ƙarya ya yi mana. Saboda haka amma dai za a yi aiki da shi min babi al'amal bi ghalabati dhann. Saboda me? Saboda zai wahala. Me amfanin ya yi wa kansa illa, tunda mutumin da zai zo gaban jama'a ko cikin malamai ko cikin musulmi ya ce ya yi wa annabi ƙarya, ai ba da wata maslaha a ciki, cutar da kansa ya yi a gurin duka masu hankali. Ba da za a yi mutum da gangan ya cutar da kansa da hankalinsa ba mahaukaci ba, inda yana da hankali kuma ba zai abin da zai cutar da kansa ba, saboda ka ba shi da maslaha a ciki. Shi yasa Zahabi ya ce wannan magana ta malaminsa Ibn Daqiq al-Ayt akwai waswasi kawai a ciki, da haka maganar a ce ko tana yiwuwa ya yi ƙarya a nan, ƙarya ce da a ce yana da maslaha a cikinta, sai a ce tana yiwuwa ya yi mana ƙarya saboda wata maslaharsa, amma ba shi da maslaha a nan. Ba shi da maslaha a nan, musamman ma mutum ne da yake son ya samu karɓuwa. To ya zai zo ya yi gabar lokaci ɗaya ya kwandemin ɗin kansa ya ɓata kansa a ce kuma tayo ya zama ƙarya a nan. Saboda haka wannan shi ne hanya ta farko, ita ce hanyar ikirari, mutum ya yi ikirarin cewa shi ya yi. Cikin waɗanda suka yi ikirari akwai Umar ibn Subh, kamar yadda al-Imam al-Bukhari yake a Tarikh al-Awsat cewa Umar ibn Subh shi ma yana cikin waɗanda suka yi ikirari cewa shi ne ya ƙirƙiro wata huduba doguwa, ce hudubar annabi ce, ce wada'atu khutbata annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ma wannan ya shiga cikin wannan babin. Sannan hanya ta biyu, yace wa ma yahkihi ay ma yushabihu al-iqrar, ma yahkihi ay ma yushabihu, akwai abinda yake kama da ikrari, ko da bai ikrari ba to amma ya zo da wani abinda yake kama da ikrari. Ma yunazzalu manzilata al-iqrar, wanda da shi da ikrari kusan za a dauke su a ma'ana daya. Kamar me? Kamar maganar da Yahya ibn Ma'in yake faɗa a kan Dawud, Abu Dawud an-Nakhai, ko wani rawi shi Abu Dawud an-Nakhai, Yahya ibn Ma'in yake cewa Abu Dawud an-Nakhai rajulu saw, mutumin banza ne, ce kazzabun yada'u al-hadith, maƙaryaci ne yana ƙirƙirar hadisai. Yace in sarafna min indi Hisham fi abwab at-talaq, mun je wajen Hushaym ibn Bashir, yace mun je wajen Hushaym malamin sa ne, mun saurari hadisai da suka shafi saki da shi. Faqala, bayan mun fito sai yake cewa laysa minha shay'un illa wa indi bi isnad, yace dukkan hadisan nan da muka ji yana da wasu isnadin hadisan banda wannan da suka ji daga wajen Hushayn, yana da wasu hadisan, yana da wasu asani din. Saboda sai ya shiga ya fito sai ya kirkiro sunaye Khassab, Khusayf, Mikhsaf, ya tajjuwa wasu sunaye a matsayin wasu malamai ne suka ga masa hadisan. Kulluhu kadhib, kamar yadda ya haice duk kuma ƙarya yake. Kaga yanzu nan ya ji hadisan amma ya canza musu isnadi, ya kirkiro wasu sababbi ya sanya dan ya nuna cewa shi ma mutum ne mai yawan neman ilimi. Duk inda ya ji ana cewa ga shi can malami ya zo yana karantarwa, zai buga abu je a je a yi da shi, don haka ya tara ilimi. Wannan zai janyo hankalin mutane zuwa kansa, a ce in ka je wajensa ka riƙa samun asali daban-daban, ya ji malamai daban-daban, ya yi karatu a gurin malamai daban-daban. Akwai abin da yake kama da shi ma iƙirari, akwai abin da yake kama da iƙirari shine abinda malamai suke istimalu tarih, a yi amfani da tarihi da date, kwanan wata ko shekara wajen tantance makaryaci. Yayin da wani zai zo ya ce ya ji hadisi a gurin wani, a tambaye shi yaushe ka ji, a wace shekara, a wace shekara ka ji hadisin. Idan ya faɗi lokacin ko shekarar da ya ji hadisin a gurin mutumin, sai a ga lokacin da yake cewa ya ji hadisin, tuni ma mutumin ya mutu ba a duniya. Kaga shi da kansa ya faɗi wani lokaci wanda ya ce a cikin lokacin ya ji hadisin, kuma a wannan lokacin da ya da'awar ya ji hadisin, mutumin ma ya riga ya bar duniya tuntuni. Kaga alamar ƙarya yake yi kenan. Hafs ibn Ghiyas yana cewa idan tahamtum ash-shaykh fahasibuhu bis-sinin, idan tahamtum ash-shaykh fahasibuhu bis-sinin, idan kuna tuhumar malami da zai zo ya kawo hadisai ya ce ya ji daga wani, to ku yi masa lissafi da shekaru. Akwai kisar Isma'il ibn Ayyash, wanda daga cikin malaman hadisin mutanen Sham, a cikin Kitabul Majruhin na Ibn Hibban, an zo an sami Isma'il ibn Ayyash ake cewa akwai wani mutum yana nan yana kawo hadisi, yana cewa hadisai, yana cewa ya ji daga Khalid ibn Ma'dan. Akwai wani malami sunan shi Khalid ibn Ma'dan, yace a gurin sa yake cewa ya ji hadisan, amma mu mutumin bamu yadda da shi ba. Isma'il ibn Ayyash sai yace ya same shi, anta tuhaddisu an Khalid ibn Ma'dan, kai ne kake kawo hadisai kana cewa Khalid ibn Ma'dan, yace eh, ce mata sami'ta minhu, yace ka ji hadisan, sai yace ya ji hadisan sanat 13, shekara ta 113 bayan hijira. Sai yace wato ka ji hadisai daga wajensa bayan mutuwarsa da shekara 7, bayan mutuwarsa da shekara 7, don shi ya rasu shekara ta 106, shekara ta 106, kai kuma kana cewa ka ji a shekara ta 113, kaga kenan ya taso yake gaya maka. Al-Fadl ibn Dukayn, wanda yake cikin muqaddima ta Muslim, Al-Fadl ibn Dukayn Abu Nu'aym malamin su Imam al-Bukhari, Imam Ahmad afwan, malamin su Imam Ahmad ibn Ma'in da sauransu, yake fada akan wani rawi ana kiran shi Al-Mu'alla ibn Urfan, yake cewa Al-Mu'alla ibn Urfan yana ba mu hadisi, yake cewa haddathana Abu Wa'il qala kharaja alaina Abdullah ibn Mas'ud bisiffin, yake cewa Abdullah ibn Mas'ud ya fito mana, wato ya zo mana a lokacin yakin Siffin. Sai Abu Nu'ayn yace atarahu bu'itha ba'da al-maut, wato an tashe shi ne bayan mutuwa? Saboda me? Saboda Abdullah ibn Mas'ud ya rasu shekarar hijira ta 32 ya riga ma sayyidina Uthman rasuwa Siffin ko ba a yi ta ba sai shekara ta nawa 37 shekara 37 sannan akai fadan Siffin fada tsakanin mutanen Iraki da mutanen Sham tsakanin Ali rundunar Ali da rundunar Muawiya to ya ce a lokacin suka hadu da Ibn Mas'ud har sun shekara nawa kun lissafa shekara wajen 5 da barin sa duniya sannan kuma yake cewa sun hadu da shi to kaga wannan kamar yayi ikrari ne shi da kansa cewa ƙarya yayi ba gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama yaji ba haka nan akwai wani ake kiran shi Ma'mun ibn Ahmad al-Harawi shi ma yana da'awar cewa ya ji hadisi daga Hisham ibn Ammar to shi ne aka tambaye shi al-Hafiz ibn Hibban yake tambaye shi cewa mata dakhalta Sham to shi ka shiga garin Sham har ka ji daga Hisham ibn Ammar sai ya ce sanata 50 wa 200 shekara ta 250 sai ce to ai Hisham din da kake ruwaya a wajensa mata sanata 45 wa 200 shekara ta 245 kai kuma baka shiga Sham ba ma sai shekara ta 250 to dai ga an kure shi sai ce ai wannan Hisham ne daban ba wancan azan Hisham bin Ammar akhar da riki fadi kenan to wannan ita ce hanya ta biyu shine ma yunazzalu manzilatal iqrar shine yace wabirikatin ko fihi warikatin wabidalilin fihi warikatin rikatul alfaz shine raunin larabcin kansa kaji larabcin haka gwari wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam an san shi cewa fasihi ne babu wanda yake shi fasaha a cikin larabawa to ya za a yi a ce hadisin sa ya zo da gwaranci to alama ce da take nuna cewa akwai wani abu a karkashi wasu daga cikin malamai suna cewa rikka ita kadai ba za ta iya sawa a ce hadisi mawdu'i bane saboda akwai ai arriwaya bil ma'ana tana yiwa hadisin yaji to amma kuma wajen wato ruwaito shi ya kasa kawo daidai larabcin da Annabi yayi sai ya kawo nashi gwarancin mu yanzu a cikin mu da yana jin wannan da yawa malami gashi malami ya soka hadisin manzo Allah in ya kure karshe sai yayi wani larabci haka hadisin ne yake soka amma kuma larabcin da sadi to kai da kasa inda larabci yake sa gaba ka san wannan larabci inda ya nufa larabci ne dan Afirka to zaka ce eh hadisin da amma ba da haka Annabi ya faɗe shi ba to suka ce saboda ka wannan gwarancin kadai kada a dauka shi kadai zai iya nuna hadisin ƙarya ne sai dai idan an tutse shi ya ce wannan lafazin da ya faɗa shi Annabi ya faɗa to a za a gane cewa to ƙarya kake dan Annabi ba bagware bane zaka suka ce idan har ya hakikance cewa lafazin da ya kawo shine lafazin Annabi din to wanda ya isa ya tabbatar da cewa hadisin ba gaskiya bane galibi wannan rikatul alfaz ana samun ta a cikin al ahadithu tawila zaka wasu dogayen hadisi galibi wadannan al hadithu tawal din zaka samu yawancin su duk ƙarya ne dogayen hadisai da su shafe da zaka ga a littafi sun shafe shafuka to irin su zaka rika jin gwaranci a ciki larabcin kai kanka in aka bakka ka nutsu sai ya faka kyau to zaka tabbatar da cewa wannan ba hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam bane ce wa bi dalilin fihi ko kuma wata alama dalil anan yana nufin alama ko wata alama a cikin hadisin wacce za ta nuna maka cewa hadisin ba gaskiya bane, wato kasance hadisin ya zo da wani shirme a ciki wanda kai mai hankali da kaji kasan cewa wannan shirman bai kamata a jingina Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba. Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafinsa Manar al-Munif ya kawo su qara'in, al-qara'in fi al-khabar allati tadullu ala annahu mawdu, a cikin littafinsa Manar al-Munif daga ciki ya kawo kamar ihtimalul hadith ala mujazafa fil jaza ala al-amal al-yasir, aiki dan kadan amma akwakwaso wani lada da ya huce hankali, inda dai da wannan aikin ake ba da wannan ladan to ba wanda zai shiga wuta. A ce da kai wanda ya yi sallah lokaci kaza ya karanta qul huwallahu kaza ya raka'a biyu, za a rubuta masa ladan annabi 70, annabi 70 a ce kulluhum ballagur risala, dukkan su ma sai da to akwai wanda ma bai isar da ba, akwai da annabin da bai isar da manzanci ba, to kai kadai kai raka'a biyu kawai ka tashi da ladan annabi 70, kaga kafi kowane annabi ɗaya kun su, saboda ka kai kafi annabi ne, daga shiga ɗakin ka fito kafi annabi, to daga jin wannan ka san cewa kai annabi zai faɗi wannan ba. Kamar hadisin da yake cewa man sallat duha kaza wa kaza raka'a uti sawabu 70 nabiyan, shi yasa suka ce dukkan wani hadisin da kaji an ce za a baka ladan annabi to ƙarya ne, ko annabi ɗaya aka ce za a baka ladansa, ka riƙe wani alama ce cikin dukkan wasu, musamman irin yanzu da ake yawan tura hadisan ƙarya a cikin kafofin sadarwa na zamani, Facebook ko WhatsApp da sauransu, ita tura to da kaga wani ana maganar za a baka ladan wani annabi ko ɗaya ko biyu ko ɗaya ne, to ka tabbata wannan hadisin ƙarya ne. Idan wani ya ce ka yada shi, to dama magana yada shi ba ta so ba, in kuma za ka yada shi to yada bayanin ƙarya ne za ka yi, sai ka ƙara wani bayani a farko, kan ka sa a ƙarshe, sai ka sa bayanin a farko ga wani hadisi nan na ƙarya yana yawo, sai ka yi ta tura kai ma, dan ka sa daga ƙarshe wani farkon zai karanta ba zai je ƙarshen ba sai ya karɓa abin ya je ta aiki da shi. Haka nan hadisin ya zo da wani abin da ya mukhalafatul waqi', wani abin da ya saba wa waqi'i, kamar hadisin al-bazinjan shifa'u min kulli da, ta wanda ya ci timatiri zai warkar da shi daga kowane cuta, sai ba haka bane ai, yana cikin hadisin al-mawdu'at na Ibn al-Jawzi. Haka nan wanda zai zo da wata munaqada, wani abin da ya saba wa sunan ilahiya, ya saba wa dokoki na Ubangiji da ya shar'anta, Ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci wuta da aljanna, ya sanya asbab shari'iyya, sabubba na shari'a wanda su za su kama su kai ka aljanna, ko mutum ya kama waɗancan su kai shi wuta. Akan haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci duniya, kuma akan haka yake tafiya, wannan ita ce sunnar ilahiyya shari'iyya, sunanu shari'iyya al-asbabu shari'iyya da Ubangiji, ana ba dan aljanna aljanna ne da wasu asbab, su ne ayyukan da yake zuwan bi makanu ya'malun. Haka nan wuta ita ma dalilan da za su shiga wuta, Allah duk ya aiko annaba duk sun yi bayani, to sai aka samu wasu hadisai suna magana cewa duk wanda yake da suna Muhammadu dan aljanna ne, duk su wanda sunansa Muhammadu to dan aljanna ne, kaga wannan ya saba wa wannan sunna ilahiya ta Ubangiji, ka zama dan aljanna saboda sunanka. In ka je kasashen Larabawa akwai wani mulhidi ne bai yadda da kowane addini ba, sunan shi Muhammadu, a kasashen Larabawa akwai su iyayensu sun haife shi musulmi, amma ya yarda sunan nashi yana nan kuma Muhammadu. Akwai wani yana nan ya kar addinin yake ba ji ba gani ba dare ba rana sunan shi Muhammadu. Kaje kaga manya-manyan makiya Allah a kasashen Laraba na sunan sunayen su Muhammadu, shi kenan sai ya rayu cikin yakar addini da kin Allah da karyata manzo Allah kuma ya tafi aljanna saboda sunan shi Muhammadu wanda ya saba sunna ilahiya. To hadisin ƙarya ne, wannan hadisin shi ya rudi mai alburda, tunda kamar da na sha faɗa a munasabobi daban-daban cewa mai alburda mawaki ne ba malami bane, ba shi da alaka da malinta, maroki ne. Abin da ya shahara da shi kenan a zamaninsa, ya shahara da roko ne kawai, ba ya da wani nasibi a cikin harka abin nan. To a cikin alburdarsa akwai inda yake cewa wa inna li zimmatan minka bi tasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bil zimami, cewa yana da alkawari, yake cewa annabi ina da alkawari a wajenka saboda sunana Muhammad, sunan shi Muhammad, yace ina da alkawari a wajenka, shine alkawarin akai shi aljanna saboda sunana Muhammadu, kuma kafi kowa cika alkawari. To kaga ya yi nuni akan wannan hadisin ƙarya din, cewa duk mai suna Muhammadu annabi ya ce zai tafi aljanna, da haka yake tunawa annabi cewa to fa ni sunana Muhammadu, saboda ka mana alkawarin aljanna za mu tafi, kada a saba mana wannan alkawarin. To ƙarya ne ma annabi bai wannan alkawarin ba, ko kuma hadisi ya zo a cikinsa ya kunshi wani abin da ya saba wa, wato ya kunshi wani wani abu da aka ci da za a ce zai faru a shekara ta kaza, a faɗi wani specific date, a ce a wannan lokacin zai faru, wannan babu wani hadisi a ce a faɗi date, za a iya cewa abu kaza zai faru nan gaba kamar ashratu sa'a da an faɗa, amma ba a faɗa maka ga shekara ta 1100 kaza kaza abu zai faru ba. To za hadisin da zai zo kayyade shekara, yace a shekara nan da a shekara ta 1000 za a yi kaza, to ƙarya ne. An yi ta samun irin wannan a baya kuma abin yazo bai faru ba, kuma sai a zo a yi tsuru-tsuru. To in waɗanda suke malamai sun san cewa dama hadisan ƙarya ne, kamar a hadisan da suka zo akan cewa duniya ba za ta wuce shekara 7000 ba, duniya gaba ɗayanta shekara 7000 za ta yi tun daga halittarta, an aiko kuma annabi a shekarar 1000 ta ƙarshe, a shekara 1000 ta ƙarshe aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda sai wasu ka rudu da wannan, saboda har suke zaton cewa shekara 1000 ta kusa, alkiyama ta kusa tashi. To yanzu gashi muna ta 1438 da aiko annabi sallallahu alaihi wasallam, da hijira ma ba da aiko shi ba, inda aiko shi ne sai zama da 40 da 50 da wani abu, shekara 13 yayi a Makka, wa kare shekara 13 akan wanda muke da su yanzu da 51. To kuma alkiyama ba tashi ba, kaga annabi zai yi magana ba kuma ta ki tabbata. To wasu sun rudu da wannan, su yi har risala gare shi al-kashf an mujawaz an menene mujawazat hadhihi al-mi'at al-alf bi hadhihi al-ummat al-alf, yana cikin littafin sahawi al-fatawi. So wannan hadisai daga jin su kasan ƙarya ne, kuma yau da gobe suke tabbatar da cewa ƙarya ne, tuni malamai sun yi abin nan, sun yi bayanin sa. Ko hadisan da kaji su waki imana ƙaryata su al-waqi al-mahsus al-shawahid as-sahiha, suna ƙaryata su, kamar wani hadisi da yake cewa innal arda ala sakhra wa sakhrata ala qarni thawr fa idha haraka al-thawr qarnahu taharakat as-sakhra fa taharakat al-ard fa takunu zalzala, cewa wai girgizar ƙasa da ake yi, ake so a bayanin dalilin da yasa ake, sai ka ce duniya ƙasa wannan duniya da muke tafiya a kanta, ƙasa wannan an halice ta ne akan wani falalan dutse, wani kamfan dutse babba, a kansa take shi ko wannan abin nan shi ko wannan dutsen yana kan kahon wani sa saboda haka idan wannan san ya motsa kahon sa sai wannan dutsen ya motsa idan dutsen ya motsa sai kasar ta motsa shine girgizar kasa to kaga adab ba zai faɗi wannan ba ko kaji wata magana ta shirme kamar la tasubbu dik fa innahu sadiqi ولو يعلم بنو آدم ما في الديك أو ما في صوت الديك لاشتروا ريشه بالذهب وريشه ولحمه بالذهب أشاء النبي أتي كفكزاجي ذكرى ذكرى أبو كيناني هو ماذا قال أتي ذكرى أبو كيناني ليه أنت وجه مع النبي أكي وذكرى أبو آه سبحان الله أنت وجه مع النبي أكي وذكرى أبو waya ce kakku zage zakara abokina ne kuma da mutane ɗan adam sun san abinda ke cikin sautin zakara da sun sai gashin zakara da naman zakara da zinari to kaga wanda daga ji shirman banza ne ko ka ji irin yare na likitoci a cikin hadisi kaje likitoci ba likita sai ka hakuri kaje likitoci yaren likitoci a cikin hadisi da gaji irin akwai terms akwai yare da wasu kowace sana'a suna da wasu yaren su kowace sana'a suna da yaren su to sai kaji wani yare na wani group ya fito cikin wani hadisi to saka san cewa wani dan group din ne yake tallar kayan su akwai hadisi yake cewa kulut tamra ala riqi fa innahu yaqtulu ad-dut kulut tamra ala riq ala riq a gurin atsiba su suke to ala riq ala riq shine ka tashi kafin ka ci komai ka ci dabino yana kashe tsutsar ciki to kaga wanne mai dabino yake so ya tallar dabinan sa ya rasa ya zai yi kawai sai kirkiro wani hadisi sai ce to waɗannan dukkan su alamomi ne waɗanda suke nuna hadisi na ƙarya ne ibn al-qayyim rahmatullah ya faɗi su a cikin littafin sa al-manar al-munif yace wa an yunawi qati'an wa ma qubil ta'wiluhu yace sauraron tibirka wa an yunawi qati'an ko ya saba ba wani abin da yake maqtu'un bihi wani abin da ya riga an tabbatar da shi wa ma qubil ta'wiluhu kuma ba zai karbi wani tawili ba qati'an ay al-maqtu' kama fi aishatir radiya ce ay mardiya na ismul fa'il ne bi ma'ana al-maf'ul wa an yunawi qati'an an yunawi an yukhalif al-maqtu'a bihi wa ma qubil ta'wiluhu kuma ba zai karbi wani tawili ba da yadda ka so kai masa fassara ba zai karbi wata fassara ba ga dalilai na alqur'ani ga dalilai na sunna sun zo da abu wanda baka da shakka akan su sai wani hadisi ya zo gaba ɗaya sai rusa su to wani hadisin ba na annabi sallallahu alaihi wasallam ba hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam baya rusa al-maqtu' bihi abinda ya tabbata hadisin manzo Allah ba zai zo da sabanin sa ba idan yana da wani wajihi da za a iya daukan hadisin akan sa shine wa ma qubil ta'wiluhu yana da wani wajihi da za a iya fassara hadisin ba tare da ya ci karo in wannan ne kawai dalilin da zai sa a kira shi mawdu'i to ba za a kira shi ba in dai har yana da wajihi amma ya zama da baya da wani wajihi baya da wata fuska da zaka fassara shi da shi to wannan hadisin ya tabbata hadisi ne na ƙarya wa an yakuna ma nuqil haythu ad-dawa'in talafat bi naqlihi kuma ya kasance ga shi hadisi ne ma nuqil ba wani wanda ya ruwaito shi sai wannan mutumin da ake tuhuma haythu ad-dawa'in talafat bi naqlihi lokacin da kuma ga dalilan da za su sa a ruwaito shi dan da yawa amma kuma ba a samu wani ya ruwaito shi ba abinda ake cewa mata ummu bihil balwa ko abinda zai kasance bi mahdarin min al-jam kamar misali a ce ranar juma'a liman yana hudu ba yayi ridda yana hudu ba sai yayi ridda yace ku jama'a ni fa na kafirta ma na bar ma musulunci wannan abu ne da ba zai yi ba a ce mutum ɗaya ne zai taka ba da labarin nan saboda akwai mutane da yawa a gurin kuma labari ne da ba zai iya ba zai yi ya zama da an kauda kai da kansa ba to suka ce idan aka samu hadisi ana tuhumar mutum shi kadai ya kawo shi kuma da ban shi abin tuhuma ne sannan ya kawo shi tare da cewa akwai dalilan da za su a kawo shi amma shi kadai ya takaita da kawo shi to shi ma wannan alama ce ta cewa hadisi ne na ƙarya ba hadisin gaskiya bane ina da lokacin ya cika ko wa haythu la yujadu inda ahlihi kuma ya zamba a same shi a gurin waɗanda suke malaman sa ba malaman ilimin hadisin sai gurin sa shi kadai aka same shi a lokacin baitin karshe mun yi bayanin sa wa ma bihi wa'dun azimun aw wa'id ala haqirin wa sagiratin shadid haka nan hadisin da zai zo da wa'd wani alkawari na lada mai girma ko kuma ya zo da wani narko mai girma aw wa'id ay azim shi ma ko wani narko mai girma ala haqirin wa sagiratin ko akan wani dan aiki da bai kai ba taka karaya karya ba wata ya aikin alkhairi bai taka karya karya ba sai na ladan annabawa yana da ladan kaza alama ce ta cewa akwai abin tambaya anan wa sagira ko kuma ya aikata wata sagira wani abin da yana cikin sagairin zunub amma ka ji an faɗi wani sakamako wanda yake ko ma kabira ce amma kuma a faɗi wani abubuwa kamar hadisin arriba sab'una baban aisaruha an yati ar-rajul ummuhu wannan daga ji kasancewa ba zai zama magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce mutum ya zai kiyaye mahaifiyarsa shine mafi kankantar zunubin mai riba riba wani abu ne da mutum ya ci ba ta wuce kansa shi amma mutumin da zai ke mafiyarsa abu ne da zai shafi abubuwa da yawa zai shafi yaya zai shafi jikoki zai shafi a ce wannan shine mafi kankantar zunubin mai riba to kaga wannan alama ce da take nuna cewa ba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane za mu tsaya mu tafi break na minti 15 kamar yadda muka ce insha Allah mun ka zo za mu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa da dai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.